azumi azumin watan Ramadan ya wajaba akan kowanne musulmi mai hankali baligi wanda zai iya yin azumi banda mai haila ko mai jinin haihuwa kuma ana yi wa yaro umarni da shi idan zai iya domin ya saba kuma ana samun shigar watan Ramadan da ɗayan abubuwa guda biyu na farko ganin jaririn wata da shaidar musulmi adali wanda hukunci ya hau kansa ko da mace ce na biyu cikar watan Sha'ban kwanaki 30 kuma wajibcin sa yana farawa daga bullowar alfijir na gaskiya zuwa faduwar rana kuma babu makawa a azumin farilla sai an yi niyyar sa kafin alfijir abubuwan da suke bata shi na farko yin jima'i ta cikin farji kuma dole ne a yi ramuwa da kafara kafarar ita ce yan tabawa wanda bai samu ba sai ya yi azumin wata biyu a jere wanda ya kasa sai ya ciyar da miskinai 60 to wanda bai samu babu komai a gare shi na biyu fitar maniyi saboda dalilin sumbata ko shafa ko jin daɗi kuma babu komai a kan wanda ya yi mafarki na uku ci ko sha da gangan idan da mantuwa ne to azuminsa ya inganta na hudu fitar da jini ta hanyar kaho ko bayar da jini ko bayar da agaji amma fitar da kadan taurin awo ko abin da yake fita ba tare da nufi ba kamar jin ciwo ko habo to baya bata azumi na biyar yin amai da gangan idan wata kura ta shige ta cikin makokoro ko kuskurar baki ko shakarwa sai ruwa ya isa makokoransa ko yayi tunani har ya fitar da maniyi ko yayi mafarki ko wani jini ya fito masa ko amai ba tare da wata manufa ba to bai bata azuminsa wanda ya ci abinci a tunaninsa dare ne sai daga baya ya gane rana ce to zai rama wanda ya ci da daddare yana mai shakkar bullowar alfijir to bai bata azuminsa ba kuma idan ya ci da rana yana shakkar faduwar rana to zai yi ramuwa hukuncen waɗanda suke aje azumi yana haramta aje azumi ga wanda ba shi da wani uzuri da Ramadan kuma yana wajaba mai haila ta aje azumi ko mai jinin haihuwa da kuma wanda yake bukatar kukuta daga halaka kuma sunna ce ga matafiyin da tafiyarsa ta kai kasaru ya aje idan yayi mashi wahala ko mara lafiya da yake gudun cutuwa kuma ya halatta wanda zai yi tafiya da rana ya aje ko mai ciki ko mai shayarwa saboda tsoron kansu ko yaron su kuma dukkan su ramuwa ne kawai a kansu kuma mai ciki ko mai shayarwa za ta yi kari da ciyar da miskini a kowace rana idan suna tsoro ga yara ne kawai wanda ya kasa azumi saboda tsufa ko ciwo wanda ba a tunanin warkewa to kullum sai ya rika ciyar da miskini daya kuma babu ramuwa a kansa wanda kuma ya jinkirta ramuwa saboda wani uzuri har wani Ramadan din ya same shi zai yi ramuwa kawai idan kuma ya kasance ba tare da wani uzuri bane zai ciyar tare da ramuwa kowanne yini idan ya bar ramuwa saboda wani uzuri sai ya mutu to babu komai a kansa idan ba tare da uzuri bane sai a ciyar masa miskini ga kowanne yini kuma sunna ce ga ƴan uwansa su rama masa abin da ya kubuce masa wanda bai rama ba na Ramadan da azumin da yin alwashinsa kuma yi masa kowane irin alwashi da'a ne gare shi wanda kuma ya karya azumi saboda wani dalili sai dalilin ya gushe a ranar Ramadan kuma haka idan kafiri ya musulunta ko mai haila ta yi tsarki ko mara lafiya idan ya warke ko matafiyi idan ya iso gida ko yaro idan ya balaga ko mahaukaci idan ya yi hankali da rana kuma suna masu ajiye azumi to dole ne su yi ramuwa ko da kuwa sun azumci sauran watan kuma babu yadda za a yi wanda aka bashi daman shan ruwa a cikin watan Ramadan ya azumci wani azumin wanda ba shi ba wato a cikin watan azumin nafila wanda yafi falala shine yin azumi kwana daya a sharuwa kwana daya sannan azumin litinin da alhamis sannan azumin kwanaki uku na kowanne wata kuma yafi kyau a ranakun tsakiyar wata sune 13 da 14 da 15 daga kowanne watan sama kuma sunna ce a azumci yawancin kwanakin watanni masu daraja watan muharram da sha'ban da ranar ashura da ranar arafa da kwanaki 6 na watan shawwal kuma an kyamaci ware watan rajab da ranar juma'a da asabar domin azumi da azumin ranar shakka shine ranar 30 ga watan sha'ban idan ya shiga kuma haramun ne yin azumi ranar sallah karama ko babba da ranakun shanya wato ayyamut tashriq ranar 11 da 12 da 13 na watan babbar sallah sai dai wanda yake kafara abubuwan lura wanda yake da babbar kazanta tare da shi kamar janaba ko haila ko nifasi idan suka tsarkaka kafin alfijir to ya halatta su jinkirta wanka har bayan kiran sallar alfijir kuma za su gabatar da sahur a kansa kuma azumin su yayi ya kuma halatta mace ta sha magani saboda ta jinkirta hailar ta da ramadan saboda nufin tarayya da musulmi wurin biyayyar su idan babu cutarwa a ciki ya kuma halatta ga mai azumi ya hadiye miyau ko majina idan ya kasance daga cikin makokara ne annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce al'umma ta baza ta gushe da alheri ba matukar sun gaggauta bude baki kuma sun jinkirta sahur kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addini ba zai gushe ba yana bayyana matukar ana gaggauta bude baki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce addini ba zai gushe ba matukar addini bai gushe ba yana bayyana matukar ana gaggauta bude baki domin yahudu da nasara suna jinkirta shi kuma an so ayi addu'a a wurin bude baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai ga mai azumi a wurin bude bakin shi akwai wata addu'a ba a mayar da ita kuma daga cikin abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na addu'o'i lokacin bude baki akwai fadar sa mai tsira da aminci kishin ruwa ta tafi jijiyoyi sun warware lada kuma sun tabbata insha Allah lada kuma ya tabbata in Allah ya so kishin ruwa ta tafi jijiyoyi sun warware lada kuma ya tabbata in Allah ya so Abu Dawud ne ya rawaito kuma sunna ne mai azumi yayi bude baki da danyen dabino in bai samu ba sai ya ci bushashe in bai samu ba sai ya sha ruwa ana so mai azumi ya nisanci kwalli ko magani a ido ko kunne a lokacin azumi saboda kaucewa kokwanto idan kuma ya kasance ana buƙatar shi to babu laifi koda ya isa makoshi kuma azumin sa yayi sunna ne yin aswaki a kowane lokacin azumi ba tare da kiba a bisa ra'ayi ingantacce ya kamata akan mai azumi ya guji yin giba ko ƙarya ko makamantansu kuma koda wani ya zage shi sai ya ce ni ina azumi kuma ta hanyar kiyaye harshensa da sauran gabobinsa daga sabo zai kiyaye azuminsa kuma hakika ya zo daga gare shi mai tsira da aminci lallai ya ce wanda bai bar shaidar zurba ko yin aiki da ita to Allah ba shi da bukatar ya ajiye abincinsa ko abin shansa Imamu Ahmad ne ya rawaito shi kuma sunna ce ga wanda aka kira cin abinci shi kuma yana azumi to yayi wa mai abincin addu'a idan kuma baya azumi ya kamata ya ci daren lailatul qadar shine mafificin dare a cikin shekara kuma an kebance samun shi a kwanaki 10 na ƙarshen watan ramadan kuma mafi karfin samuwarta shine daren 27 kuma yin aikin kwarai a cikin shi yafi alheri da watanni dubu. Yana da alamomi daga ciki akwai bullar rana safiyar daren da ake tsammanin sa farafat ba tsananin zafi a cikinta da kuma daidaituwar yanayinta, kuma hakika musulmi yakan same shi ba tare da ya sani ba. Abinda ake nema daga gare shi ya dage da ibada a cikin watan Ramadan, kuma musamman ranakun goma na ƙarshe, kuma ana kwadaitarwa da kar a bar wani dare ya kubuce ba tare da an yi ibada a cikinsa ba. Idan ya yi sallar tarawih a cikin jama'a, to kar ya tafi har sai liman ya cika sallarsa, domin a rubuta masa ladan tsayuwar dare. Wanda ya shiga cikin yin azumin nafila, sunna ce ya cika shi, amma ba wajibi ba ne. Idan kuma ya bata shi da gangan, to babu laifi ko ramuwa a kansa. Itikafi shi ne mutum musulmi mai hankali ya lazimci masallaci saboda biyayya, kuma sharaɗi ne mai itikafi ya zamo ya tsarkaka daga babbar ƙazanta. Kuma mai itikafi ba zai fita ba sai don dalilin da babu makawar fita daga gare shi, kamar cin abinci ko biyan bukata ko wanka na janaba misali. Kuma yana ɓaci da fita ba tare da dalili ba ko saduwa, kuma sunna ne a yi shi, amma ya fi ƙarfi da Ramadan, mafi ƙarfi goman ƙarshe, kuma mafi ƙarancin itikafi awa guda, kuma ana so kar ya gaza kwana ɗaya da yininsa. Kuma mace ba ta yin itikafi sai da izinin mijinta, kuma sunna ne mai itikafi ya shagaltu da ibada da ɗa'a, kuma zai bar yawan aikata ayyukan da suka halatta a gare shi, kuma zai bar yawaita ayyukan da suka halatta a gare shi, kuma ya nisanci abin da babu ruwan shi.